Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dazzle FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a BOA Hausa ko kuma a sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 18 ga watan Yulin 2019. A Najeriya, ko me sarakunan yankin kudancin kasar suke cewa akan kiran da kungiyar dattawan arewacin kasar suka yi na cewa Fulani makiyayan su koma gida?
Akan bata taso ba, saboda haka ni na kira ga al'umman Najeriya cewa su kwanta da hankalinsu. Muna su Fulanin nan, muna tare da su shekaru da ruwa rude, kakanninmu suna tare da su, saboda haka ba ma fargaba cewa wani abu zai faru a yau.
Muna tafa da cikakken rahoton. Sannan kuma muna tafa da fashin bakin da masana a fannin tsaro suke yi kan wannan batu. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe. Hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma, ɗaya daga cikin manyan biranen kasar ne, suka sa aka ayyana dokar ta ɓaci. Hukumar ta WHO ta kuma bayyana yaduwar cutar a matsayin abin damuwa, inda ake samun rahoton mutane 10 zuwa 15 da ke kamuwa da cutar a kowace rana, kuma mutane 1,676 sun mutu tun bayan da annobar ta barke. Tedros Adhanom Ghebreyesus, babban daraktan hukumar ta WHO, ya ce
our risk assessment remains that the risk of spread in DRC and the region remains very high.
Binciken mu akan hadarin da ke tattare da yaduwar cutar a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo da kuma yankin har yanzu yana da yawa, amma hadarin bazuwar cutar a wajen yankin bai da yawa. Yan majalisar wakilin Amurka Ilhan Omar ta kafa wani sako a shafinta na Twitter a daren jiya Laraba, inda ta nuna wani hoton ta ɗakin majalisar wakilin ƙasar, ta kuma rubuta sako zuwa ga shugaba Trump da magoya bayansa, waɗanda cikin ƴan kwanakin nan suka sha nuna cewa matar wadda baba amurkiya bace ta koma Somalia, ƙasar ta ta asali. Kuma ta rubuta, ina inda ya kamata in kasance, wurin da nake wakiltar jama'a, sai kusan yadda za ku yi da ni. Wannan sakon na zuwa ne bayan da Trump ya caccaki Umar da wasu mata uku da ba turawa ba da ke majalisar tarayyar kasar kwanaki 4 a jere, yana ci gaba da jefa alamar tambaya akan ko suna kishin Amurka, yana kuma nuna cewa su bar kasar. Ina gani kamar ba sa san Amurka, abinda Trump ya ce kenan akan ƴan majalisar Ilhan Omar da Alexandria Ocasio-Cortez da Ayanna Presley da kuma Rashida Tlaib. Hukumomin birnin Kyoto na kasar Japan yanzu sun ce akalla mutane 23 ko dai sun mutu ko kuma ba sa cikin hayacinsu bayan tashin wata gobara da ake kyautata zaton hari ne akan wani gidan hada fina-finan wasan yara. Ma'aikatan kwana-kwana sun ce an tabbatar da mutuwar mutane 13, bayan haka an kuma gano mutane 10 da ba sa cikin hayacinsu kuma ba su nuna alamun suna da rai a saman benen ginin mai hawa 3 inda kamfanin Kyoto Animation Production yake da kuma matakalar zuwa soren ginin. Adadin mutanen da gobarar ta shafa ya hada da fiye da wasu su 30 da suka samu munanan raunuka, wasu suna cikin wata hali. ƴan sanda sun ce gobarar ta fara ne a lokacin da wani mutum ya shiga cikin ginin, ya jiga ginin da wani abu mai saurin kama wuta, yana ihu yana fadin kumutu a yayin da ya tada wutar. Kusan mutane 70 ke cikin ginin a lokacin da gobarar ta tashi. wanda ake zargi da aikata laifin wanda kafar yada labaran Kyoto ta bayyana a matsayin wani mutum dan shekara 41 da haihuwa shi ma ya samu rauni kuma an kai shi wani asibiti dake kusa da wurin dan jinya labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta zuwa yankin Amurka na Latin da ganawar ido da ido da shugabannin yankin a daidai lokacin da ake yin shawarwari masu zafi da Mexico da kuma kasashen yankin tsakiyar Amurka akan yadda za a magance matsalar kwararren yan gudun hijira zuwa kudancin iyakar Amurka mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagus ta bada rubutaccen cikakken bayanin abubuwan da sakataren zai yi a lokacin ziyarar da zai fara a ƙarshen makon nan daga ranar 19 zuwa 21 ga watan Yuli sakataren zai ziyarci kasashen Buenos Aires da Argentina da Ecuador da Mexico City da San Salvador inda zai ƙara faɗaɗa dangantakar haɗin gwiwa akan batutuwan tsaro ya kuma jaddada cewa Amurka ta kuduri aniyar kare haƙƙoƙin bil'adama da mutunta da murkaɗiyya musamman taimakawa al'ummar ƙasar Cuba da Nicaragua da Venezuela da kuma fafatuka da suke yi ta neman yancin kai da kuma inganta dangantakar haɓakan tattalin arziki da kuma faɗaɗa damar bunƙasa tattalin arziki ga 'yan ƙasar mu a cewa Otagos a ganawar da suke yi duk rana
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotannin mu. A Najeriya haɗin guwar kungiyoyin Yarabawa da na yankin Niger Delta da kuma arewa ta tsakiya sun mai da martani game da kiran da wata kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta yi cewa Fulani makiyaya da ke zaune a yankin kudancin kasar su koma gida. Daga Lagos ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya hada mana.
Sarawar wanda shugabannin kungiyoyin irin su Chief Ayo Adebanjo na Afenefere da na Ohanaze Ndigbo Chief Nia Ngudu da Edwin Clark na Niger Delta suka rattaba hannu da kannun su sun yi Allah wa darai da kiran da kungiyar dattawan arewacin kasar karkashin jagorancin Professor Ango Abdullahi ta yi da cewa Fulani su tattara inasu su dawo arewacin Najeriya domin kuwa rayukansu na cikin hatsari. Kode yake kokarin da na yi domin jin ta bakin shugabannin na Afenefere game da wannan sanarwa ya citira sai dai kuma sarakunan yankin na Yarbawa su ma sun yi kira da Fulani da ke wannan yanki da su yi watsi da wancan kiraye-kiraye na su koma gida a maimakon haka su zauna su ci gaba da gudanar da kiwon dabbobinsu domin tabbatar da zaman lafiya kamar yadda aka dade kaka da kakanni ana yi kamar da ɗaya daga cikin sarakunan na Yarbawa mai martaba Oba Ame Adekunle Hoilode makama na kasar Osun ya shaida mani
ina yin kira ga al'umma na kasa gabaki da a matsayin mu na sarakunan gargajiya da iyayen kasa akan duk wannan cece kuce da ake ta cewa ko ga wani bangare a cikin Najeriya su ce ga yakin bafulata ne ya kunno kai kowa ya koma gida ga da tijin arewa ma sun ce su Fulani su koma gida da dukiyoyinsu da shanunsu akan bata taso ba saboda haka ne na kira ga al'umman Najeriya cewa su kwanta da hankalinsu muna su Fulanin nan muna tare da su shekaru da ruwa-ruwa da kankanin mu suna tare da su to a cikinsu ma mun ba su sarauta to ga akimemu suna nan suna tare da su saboda haka ba ma fargaba cewa wani abu zai faru a yau duk makiyin kasa shine zai so tashi hankali a Najeriya ba wani ci gaba da za a samu a lokacin da ake samun tashi hankali kasa ba ta ci gaba ba
duk waya sauran al'umman wannan yanki da na arewacin Najeriya suka ci game da wannan cece-kuce da ke wakana
ina gani wannan kiran da shi Ango Abdullahi yayi game da Fulani su dawo gida saboda tsaron su abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata a duba kuma idan mu ma nan da muke zama nan kamata yayi kowa ya mai da hankalin shi wuri da ya zama to a samu zaman lafiya ba wai a yi kirari cewa a tashi hankali bane dan Fulani suna nan tare da mu a nan Lagos
cece ku ce tsakanin kungiyoyin yankin na arewacin Najeriya da kuma takurorin su da kudanci ko yammacin kasar da ya kunno kai ne bayan wani matakin gwamnatin Muhammadu Buhari na kafa rugaje a jihohin Najeriya daban-daban abinda kuma yan yankin kudanci da yammacin Najeriya suka ce ba su amince da shi ba ko da yake tuni ma gwamnatin ta Muhammadu Buhari ta dakatar da wannan shiri to sai dai hakan bai hana cece ku ce tsakanin bangarori daban-daban ba duk kokarin jin tabakin gwamnati akan wannan mataki ya cicira sai dai a sanarwar da gwamnati ta fitar ta hannun kakakin fadin shugaban kasa Malam Garba Shehu ita ma gwamnati ta yi kira ga Fulani da ke zaune a yammacin Najeriya da su yi watsi da wancan kira da kungiyar ta arewacin Najeriya karkashin jagorancin Farfesa Ango Abdullahi ta yi yanzu dai abin jira a gani shine ko ba da baki da shugabanni a cikin wannan lamari zai taimaka wajen kawo karshen cece kuce da ake yi tare ma da kallon hadarin kaji tsakanin yan yankin na arewa da kudanci ko yammacin Najeriya Babin Ejibrin murai Amurka daga Lagos
a gaida baban gida Jibril to har yanzu dai muna kan batun kiran da kungiyar ta dattawan arewacin Najeriya ta yi ne inda masana a fannin tsaro ke ci gaba da tsokaci kan wannan sanarwa wacce suka ce ka iya haifar da zaman tsarar a daukacin kasar Dr. Abbati Bako mai sharhi ne a fannin tsaro a Najeriya a kuma wannan hira da suka yi da Mahmud Lalu ya ce kuskure ne kungiyar ta fitar da irin wannan sanarwa
to alhaji ga wannan kira muna ganin bisa nazari akwai kuskure a ciki saboda duniyar da yake zuwa mai da ita wacce ba kama da buda saboda abin da muke cewa multiculturalism mana kowane ɗan tashi na duniya zai iya shiga kowane tashi na duniya ije noma ije aiki ije nemi ilimi ije da abin da yake so a cikin wannan duniyar a ce kuma a ƙasa kamar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashe guda goma ita ce ta bakwai masu yawan al'umma a ce babu shugabanni da za su dinga faɗar gaskiya akwai kuskure cewar yan arewa ko wanda suke Fulani yan uwanmu su dawo da kudu to su kuma nan mutanen arewa za su ce yan kudu da suke zaune a nan suke wata sana'a ko suke wata aiki ko suke neman ilimi su kuma za su koma ƙasashensu akwai kuskure matuƙa daga abin da fadar shugaban ƙasa ta faɗa da cewa akwai kuskure a ciki na yadda a jita nazari ma akwai kuskure a ciki ɗan Najeriya a ko'ina su je su zauna
amma
a ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da shauransu
abinda ita kungiyar ta dattawan arewa take cewa shine babu tabbacin za a samu wa da su waɗannan Fulani makiyaya tsaro a waɗannan yankuna shi sa suka ce su koma gida
yayin da muka kula a yau dinnan ko jiya su shugabanni na wato na Ibo su da kuma na da su class ara da su wanda suke mushiyar yarba duk sun kira ga cewar kiran da shugabannin ko da tawon arewa suka yi ba daidai bane ko ba su ce waɗanda suke Fulani ko yan arewa da suke kudu su ta shi dawo arewa ba su kansu magana ta raba na su kwarai-kwarai da gaske kuma ta san cewar abin da za ta haifar za ta iya haifar da babban matsala ko har kullum muna la'akari da cewar shugabanni su ringa la'akari da abubuwan da suka faru a baya yanzu a karin na 21 muke a duniya abin da ya faru a karin na 20 ana takadir kamata a yanzu inda duniya ke kokarin ta zama daya a ce ya faru ba abin da ya faru kamar a kasar Rwanda a aka yi wannan jirin ta din ma na aka yi dingin wa aka kashe mutane ba abu ne da ya kamata a ce ya faru a wannan lokacin ba abin da ya faru a 1967 a Najeriya da sauran kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa na Afirka da Latin America da Asia bai kamata a ce a yanzu a karni na 21 ya faru a Najeriya ba saboda Najeriya uwa ce a kasashen Afirka an samu matsala a Najeriya za a samu matsala a gaba ɗayan yammacin Afirka na ta samu matsala a yammacin Afirka gaba ɗayan kasashen Afirka gabar da mu da arewa za a samu matsaloli da zai ruda waɗanda muke cewa a international public policy na kazmana wanda suke shigowa ko tsaro abubuwan da suke tafi da yadda ake tafi da al'amura na duniya da zamantakewa Western Intelligence. Idan muka duba masu nazari ne su Professor David Friedman, a littafin da aka rubuta da ya rubuta bi yako bisa kirdado da yi a cewar wato wannan karni da muka shigo na 21 a duniya, babu wani abu da ya nuna alama na cewa za a samu matsala ta rabuwa a Najeriya.
Dr. Abbaki Bakwa kenan, mai sharhi a fannin tsaro a Najeriya. Masu sauraro kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 15. To yanzu kuma ga Hauwa Umar da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutar bilharziya ko fitsari da jini a Hausance. Bilharziya ko kuma fitsari da jini ko tsagiya a Hausance cuta ce da wasu tsutsotsi masu dan fadi ke haddasawa, wanda a turance ake kira da schistosomes. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir, dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da wannan lokaci. To likita, masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar tsagiya ko fitsari da jini, wacce a turance ake kira da bilharziya.
Bilharziya wata cuta ce wanda wasu kwayoyin cuta da ake kira parasite masu suna schistosome suke kawowa, kuma akwai ta kala-kala, amma guda uku su aka fi sani suna kawo cututtuka. Sannan mu kuma bangaren kasar mu akwai abu wanda ake cewa schistosoma hematobium da kuma mansoni, wanda su ne suka fi yawa a nan bangaren kasashen mu. Cuta ce wadda tana da yawan gaske, ana magana kusan mutum miliyan 700 a duk duniya suna cikin hatsarin kamuwa da ita. Sannan kuma ana magana kusan mutum miliyan 200 sun kamu da ita, kuma takan yi sanadiyar mutuwa a kusan mutum 200,000 kowace shekara.
To likita, da wasu alamomi ake gane cutar tsagiya ko fitsari da jini?
Yawanci abin da ke faruwa, misali ta nan bangaren din wanda take kawo fitsari da jini, akwai dodon kodi wanda ake cewa fresh water snail, wato wanda yake rayuwa a cikin yan rafuka da koramu da yan tafkuna haka, ba na teku ba. Shi yake dauko wannan kwayoyin cuta, idan ya shiga cikin ruwa sai su sake su. Idan dan adam ko wasu dabbobi suka shiga, sai kwayar cutar ta huda fata sai ta shiga cikin jikin mutum. A cikin jikin mutum in ta shiga, sai ta zagaya cikin jini. Abinda ake fara ji shine kaikai. A yawanci mutum ya shiga ya yi kurme, wato wanka a cikin rafi swimming kenan, in ya fito sai ya ji kaikai a jikin shi. Yawanci shine alama ta farko da ake ji na wannan cuta.
Kamar tsawon wani lokaci cutar tsagiya ke dauka a jikin mutum kafin ta bayyana ko kuma kafin ta nuna alama?
To akan samu bambancin lokaci sosai. Misali, wanda ya taba samun cutar tsagiya, idan ya shiga cikin ruwan da kuma akwai wannan tsagiya din ta shiga cikin shi, cikin awa daya zai iya samun waɗannan alama. Wasu takan kawo musu kaikai, zazzabi, ciwon kai da ciwon jiki, duk za su iya bayyana cikin awar farko. Amma ga wanda wala Allah na farko ne, watakila abinda kawai zai iya samu shine kaikan nan na wannan dan lokacin, yakan iya ɗaukar kamar kwana 2-3 kafin ya dan samu su ciwon kai, zazzabi da jin daɗi da ciwon jiki bayan sun shiga jikin nashi kenan.
Suwa cutar tsagiya ta fi kamawa?
Yawanci dai a duniya, abinda alƙaluma suka nuna, yara 'yan shekara 6 zuwa wajen 'yan shekara 18 sun fi kamuwa. Wala Allah, dalilin shine waɗannan shekarun shine yawanci yara ke zuwa wurin kurme, kuma suna daga cikin waɗanda suke zuwa wurin gonaki da tafkuna. Saboda ko a irin misali wuraren da ake noman shinkafa, inda zaka ga ruwa sosai, idan ba a amfani da irin takalman nan da suke hana ruwa ya taba jikin mutum ba, idan dai akwai wannan kwayoyin cuta, kana sa kafarka ko hannu, za su iya shiga cikin jikin dan adam. Amma bayani ya nuna an samu har a jarirai an samu wannan cuta. cuta a wuraren da aka debo ruwan misali a cikin tabkunan a zo ayi wa jariri wanka da shi tunda ba dafa shi aka yi ba idan ba a dafa ruwan ba inda kwayoyin cutar an aka yi mai wanka za su iya huda fatar shi su shiga kuma za ta iya kama har dan shekara 60 matukar dai ya sa kafar shi ko hannun shi ko jikin shi dai a ruwa inda kwayoyin cutar suke za su iya huda za su shiga
idan wayannan kwayoyin cuta ko wayannan tsutsotsi suka shiga jikin mutum sukan ji wa mutum ciwo ne ko kuma mutum baya sanin ma sai shiga
a yawanci idan ba kai kan nan ba ba lalle ka ma san cewar sun shiga ba to amma mafi yawanci ana samun kai kan nan to idan suka shiga abinda suke yi sai su shiga cikin hanyar jini to idan suka shiga hanyar jini nan za su iya zagawa su je ko ina a cikin jiki kwakwalwa ne hanta koda saifa ko ina za su iya zuwa to idan suka shiga cikin jikin nan suka girma sai su fara zuba kwayaye to kwayayen nan shi yake sa garkuwar jiki kuma sai ta kokarin yakar wannan kwayaye sai su zo sai ya zama an samu su sinadarai da za su taru sai su toshe wurin inda kwayayen suke sai ya zama an samu kamar kullutai da sauransu to wannan kuma yana iya zama matsala gaske ya danganta ga inda aka same shi idan a kwakwalwa ne kenan zai zama kamar mutun ya samu wani kari ne a kwakwalwa idan a huhu ne zai toshe bangaren da mutun ke shan amfani da shi ya numfashi idan a hanta ne shi ma zai bata duk inda dai ya kasance idan a mafitsara ne wato bladder urinary bladder zai kawo matsala a wurin sai wurin ya fara zubar da jini dalilin da yasa kenan an yi fitsari musamman bayan an gama fitsarin sai a ga jini yana diga to kenan tana zagaya ko ina a jiki kuma za iya kawo matsala kwayayen nan za su iya zama hara idanu idan suka shiga idanu za su iya lalata idanu ko ina za ta iya shiga bangaren jiki za ta iya kawo matsala a ko ina a jiki
wasu irin illoli cutar tsagiya ko kuma fitsari da jini ko bilharzia a turance ke iya haifarwa
illar ya danganta ga inda ta zubar da kwayan nan kuma aka samu matsala misali idan ta yi a kai misali a cikin kwakwalwa za ta iya kawo jijjiga wato convulsion kenan za ta iya wurin yayi kari sosai sai ya kawo matsaloli da suke tattare da kari kamar a ce misali mutum yana da wasu alamun a tunanin kamar ma cutar daji ce ta kwakwalwa za su iya kawo bangaren jikin ya mutu ya danganta ga bangaren da ya shafa yana iya shafar karfin jikin ko bangaren tunani ya danganta ga wani bangaren kwakwalwa ya taba idan ya taba wajen tafiya zai iya zama mutum yana samun matsala wurin tafiya ko yana tangadi da sauransu idan cikin koda ne yana iya kawo lalacewar koda sai mutum ya samu matsalolin hawan jini da fitsari baya yi sosai saboda koda ta samu matsala idan hanta ne yana iya lalata hanta kenan da ayyukan da ya kamata hanta ta yi sai zama an samu mishkila a jiki idan a idanu ne in ta toshe wurin sai ta lalata idanu sai ya kasance an samu makanta kenan inda duk kwayayen nan suka je za su iya kawo matsala a ko ina sannan alƙaluma sun nuna cewa akan samu alaƙar mafi yawancin mutanen da suke da wannan bilharzia tana ƙara musu hatsarin kamuwa da cutar zazzabin typhoid sannan akan samu cutar daji ta kansa ta mafitsara wato urinary bladder cancer bayan wani tsawon lokaci na rayuwar mutum saboda haka tana da illa matuƙa
to likita ana iya warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita
ya danganta idan misali ana kamuwa da ita tana da magani kuma maganin ne mai saukin yi wanda cikin kwana ɗaya ne ake shan maganin sau biyu idan aka ba da shi kwayoyin cutar nan za su mutu to babban matsala shine idan ta riga ta yi kwayayen nan su ne maganin bai faye aiki a kansu ba saboda haka warkewar ya danganta ga a wani lokaci aka samu cutar in kawai dan ɗan alamun fitsari da jinin nan ne ana maganinta bata je wani wuri ta kai kwayayen nan ba za a yi magani waɗanda kuma ake tunanin cewar misali da kwayayen ya danganta ko waɗanda sai ta kai ga in a kai ne sai an yi aiki an cire ko in a misali a koda ne wani lokacin sai an yi aiki an cire wannan karin da ta bari ko idan a hanta shi ma sai an yanke wurin da sauransu saboda haka maganin ya danganta ga a wani hali aka samu mara lafiya. In ba ta yi wani illa ba wannan magani da aka bayar ya wadatar. Wasu sukan ba da maganin misali bayan sati guda a kuma maimaita yadda wancan kwayayen da an sake su da an yi maganin su sai su mutu sai kasance mutum ya zauna lafiya lau kenan.
To likita yaya zamu kwatanta yawan masu kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya?
A nan Najeriya alƙaluma sun bambanta amma dai ana samun mutane fiye da 100,000 a shekara wanda suka samu wannan cuta. Yawanci wajajen da akwai dams ko kuma ake noman rani da wuraren da suke da tafkuna inda misali suke amfani da su ko rafuna inda ake amfani da su ko sha ko amfani da ruwan ko kuma harkar noma da sauransu.
To likita akwai wani jan hankali da zaka yi wa masu sauraron mu domin kariya saboda akwai waɗanda suke shiga ruwa wajen sana'a kamar masu kama kifi. Akwai wani jan hankali da zaka yi musu domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta tsagiya?
Akwai wani ƙauye a kudancin Najeriya wanda da su sun dauka duk dan da aka haifa idan dai dan garin ne dole ya fitsari da jini. In ko bai fitsari da jini ba dan garin su bane. Amma da aka wayar da kansu kuma aka dauki matakai an yi maganin wannan cuta. Saboda haka abu na farko idan aka samu mutum daya ya zo da cuta ta wannan fitsari da jini da buƙatar a sanar da duk hukumomin lafiya saboda kenan an san cewa ta inda yake samun ruwa ko inda yake mu'amala da ruwa akwai matsalan nan kuma akwai matakan da ya kamata su dauka inda za a samu sauƙin yaduwar ta cikin al'umma.
Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu sai wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Khadija matar mai kamiya Orge Kotas Gombe ta ce muna kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya gaggauta amfani da shawarwarin da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya bashi domin Hausawa suka ce gyara kayanka bai zamo sauke mu raba ba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Murtala Bala Harka Durumi tu Garki Abuja da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Abubakar Salisu Gozaki da kuma Adamu Mai Nasara Nasarawa da kuma Ilyasu Ibrahim him jihar Kaduna da na Mairo Umar Makera suka ce baki daya wani abu sai a ƙasa ta Najeriya. Salam sashen Hausa na muryar Amurka na VOA, ku ba mu da mu bayyana ra'ayin mu akan samun karuwar riftawan benaye a Najeriya. Gaskiya ya kamata a tanadi hukumomi masu kula da ingancin gine-gine don kaucewa asar rayuka da ake yawan samu. Da fatan gwamnati ta ji kuma za a gyara.
Madalla a gaida Abdul Aziz Adli Toro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice.
Hamis, gidan talabijin din kasar Iran ya ce sojoji daga rundunar dakarun kasar na musamman sun kame wani jirgin dakon mai da aka zarga da shigo da mai ta barauniyar hanya. Rahoton sun bayyana cewa an kame jirgin ne ranar Lahadin da ta gabata a yankin tekun Hormuz dake kudu da tsibirin Larak na Iran dauke da ma'aikatan jirgi 12 a cikin sa. Rahoton ya kuma ce jirgin dakon na da hannu a fasa kauren litocin mai miliyan 1 da aka yi amma bai bada cikakken bayani akan asalin kasar da jirgin ya fito ba. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce barkewar annobar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo matsalar lafiyar al'umma ce ta gaggawa da ta zama abin damuwa ga kasashe. Hukumar ta ce mutanen farko da suka kamu da cutar Ebola a garin Goma, ɗaya daga cikin manyan biranen kasar ne, suka sa aka ayyana dokar ta ɓaci. Hukumar ta WHO ta kuma bayyana yaduwar cutar a matsayin abin damuwa inda ake samun rahotanni mutane 10 zuwa 15 dake kamuwa da cutar a kowace rana kuma mutane 1,676 sun mutu tun bayan da annobar ta barke.
Masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin. inda za ku ji cewa ma'aikatar hakokin wajen Amurka ta karrama wani limami daga jihar Plateau a Najeriya da lambar yabo akan yadda yake ci wasu kristoci a lokacin wani tashin hankali a jihar. Kuma akan wannan za mu so mu ji ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin, sai kuma engineer Mutian. Ni Muhammad Hafiz Baballake cewa sai mun hadu insha Allah a shirinmu na dare. Yanzu kuma sai ku gyara zama, ku saurari shirin yau da gobe.